wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wannan gagarumin shiri na yau. Ina fata ana shirye domin a bi mu a hankali. Idan mai sauraro bai manta ba, war haka makon da ta shige mun hira da wani dan uwa mai suna Hosea Gambo Babab daga jihar Kaduna. A yau za mu ci gaba da wannan hira da muka fara da shi makon da ta shige. A yi kokari a bi mu a hankali. Pastor Stephanus Ishaya da Pastor Audu su ma suna shirye a shirin. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. Sunana Ishaya. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa wannan fili. Idan baka manta ba, a makon da ta shige mun fara hira ne da wani dan uwanmu mai suna Malam Hosea Babab Gambo daga Gwanin Gora a jihar Kaduna, inda ya bamu dan tarihin rayuwarsa. A yau za mu ci gaba. Malam Hosea, ina maka maraba da zuwa.
Nagode, barka.
Muryanka.
Nagode, barka.
A makon da ta shige ka fara ba mu labari yadda ka aikin conductor na shekaru uku.
Haka
ka gaya mana da cewa a ranar karshen da za ka bar shi oganka cewa za ka tafi makaranta, ya sa ka je ka share mota sai ka sanci kamera
kwarai.
Daga nan ne harkar daukan hotuna ya fara. Ka ci gaba daga nan.
To, daga nan ne harkar hotuna ya fara kamar yadda na fadi. Bayan da na tsinta wannan kamaran, na koma gida, na shirya kaya, washe gari na ji registration a can
Poli kenan, Zaria,
wanda ake kiran Nuhu Bamali yanzu. Na je na ci gaba. To, a wannan a cikin makarantar nan ne mun hadu da abokai, ana hotuna, ana karatu, garin karatu, ana dan doke-doke kaɗan-kaɗan, sai in doka hotun nan, akwai inda ake wanke hoto a can Zaria, sai in je wanke hoton. Lokacin ana wanke hoton naira 18. Idan na wanke hoton a naira 18, sai in kawo, wasu kaga suna bani 30, wasu na bani 40, wasu su bani 50.
Ka ga yana samun riba.
Daga nan ne na gane da cewa wannan aikin akwai riba. Nan ne tunanin ya zo mun, nace to lalle bari in ga me ya kamata in yi. Na koma na je na ɗauki kuɗin da nake da shi wanda na tara dama domin karatuna, na koma na je na tsaye babban kamera
wanda
zai bani hotuna masu haske.
Haka
yadda na shiga full time business na hoto kenan.
Da ka gama, idan na fahimce ka, da harkar ɗaukan hotunan nan ne ka biyawa kanka bukata a makaranta na diploma naka, ko ba haka ba?
Kwarai.
Bayan diploma kuma fa?
Da wannan harkar hotunan da shi na biya diploma. Bayan diploma da shi na rayuwa tun 1999 har wa yau da nake magana da kai, da shi na aure, da shi na gina gidan da nake zama a cikin yanzu.
Wow.
Da shi nake ci da sha da biyan kudin makarantar ya'yana duka guda uku har yau.
Mai sauraro, to, wani lokaci muka ɗauka harkar ɗaukan hotuna harkar bata lokaci ne, babu wani riba da mutum zai samu a cikin wannan harka. To, gashi nan a yau muna jin daga wurin Malam Hosea Gambo, wadda aka fi sani da suna Malam Bob, yana gaya mana da cewa da harkar ɗaukan hotuna ya ciyas da kanshi a makaranta, ko kuwa ya biyawa kanshi bukata a diploman shi, ya biyawa kansa bukata a HND, ya biyawa kansa bukata ya yi aure,
haka
har yayi gini
kwarai
da harkar dokon hotuna
haka
har wayau abin da kake yi kenan
har wayau abin da nake yi kenan kuma ina son ka san wani abu dai wannan dokon hotunan ya sa na shiga wuraren da ban zata zan taba shiga rayuwata ba
sa'an nan kila ma kama wadan su aikin da ba
wannan hotunan yasa na ga mutanen da ban sa tsamanin zan gani su a rayuwa na gabaki dai ba
haka ne
misali kamar former president na Nigeria shugaban kasa Abdulsalam Abubakar general Babangida su Olusegun Obasanjo su Goodluck Jonathan
haka
duk wa'annan mutane ina ganin su kaman ba kaman yadda nake ganin kowa a anguwa
ta wannan harkar
ta wannan harkar dokon hotuna
eh shahararren mawakin nan Davido ma
abun ban to dai daga cikin abun kenan da na so in fada
cewa kai ka mushi
shekaran da ya wuce
kammala
karatu shekaran da ya wuce lokacin da ichi Davido wanda ake kira Davido wani mawakin nan shahararren mawakin nan da ya wani waka da cewa ake cewa suke lewu shi a wannan shekaran da shi Davido ne ya gama makarantar sa da shigowa na makarantar Babcock na zo dokon hotuna ina kan aiki ina rawa a cikin jama'a wannan mawakin ya ganni yace kai zai so a masa hotuna abun mamaki abin da ban taba sa ran zan gani a rayuwata ba ni na masa aikin kammala karatun sa
kai kana Kaduna ko kuma kai ka zo kan hotuna a jami'ar Babcock jihar Ogun kenan
eh to albarkan Allah kenan
haka ne
albarkan Allah
so harkar dokon hotuna ba wai harka ne wanda zai aje ka a wuri daya ko kuwa kana ta yin harka a cikin anguwa ba
harkar hotuna zai
in ka shahara a aikin ka ko ina za a neme ka
in ka shahara ko ina za a neme ka
haka ne
banda wannan daya daga cikin shahararren mawakin kuma wani ana kira Two Face
Idibia
shi ma kwanakin shekaran da ya wuce ya zo an masa nadi sarauta a kudandan an nada masa tafidin kudandan a garin Kaduna ni ne kuma aka ga yata ni na masa hoton wannan sarautan da aka masa duk wannan albarkacin dokon hotuna
to lokacin mu dai yana kan guduwa mai sauraro wannan hiran ta fara yin dadi da kyau inda da ni ina tunani da cewa harkar dokon hotuna ma duk bata lokaci ne sai gashi yau ana gaya min albarka ko kuwa ribar da ke cike da harkar dokon hotuna ina kuma fata mai sauraro za a yi tunani akan wannan Hosea menene zaka faɗa mana akan abinda ya kamata mu sani akan wannan harkar da kake yi domin wadan su dauki koyi kamun mu kawo zo ga karshen shirin
abinda nake so mai saurara
mai sauraro
abinda nake so mai sauraro ya gane shine ragwanci ke sa mutun
talaucewa haka ne
amma yin aiki sosai yakan sa mutun ya azurta sosai
haka ne
kuma masu iya magana sun ce da gaskiya da hikima da ilimi da hankali sun cancanta a saye su komai tamanin su
haka ne
to idan ku haka ne ya nuna kenan da cewa aikin hannu
babban tamani ne
ga duk wanda ya bada kai
haka ne
ya kuma sa zuciya yana so ya neme yayi shi akwai albarka idan ka fita kai neman abu da hannunka
haka ne
ba sai lalle ka zona a neme a baka ko kana jiran aikin gwamnati ba lokaci ya wuce da zamu zona muna jiran gwamnati su bamu aiki
haka ne
bayan ga aikin na nan kewaye da mu
haka ne
wanda zamu iya mu fita mu yi shi ba lalle sai aikin dokon watan ba
haka ne
akwai sana'o'i da yawa da yawancin mu muna kallon su muna ganin mun sha karfi mai wannan aiki amma idan ka koma kai bimbini ka duba abinda ake samu a wannan sana'o'in ya fi ka je kai aikin sana'a da ka je aikin gwamnati
to mai sauraro idan mun sake samun zarafi domin mu yi hira a mako mai zuwa akan wannan batun za mu dan taba fanni na harkar dokon hotuna na mata domin anan in ka shiga Lagos zaka gan cewa mata na harkar dokan hotuna sosai wadda yana da wahala ka gani a arewa. To mai sauraro, Ubangiji ya saki sada mu mako mai zuwa. Malam Hosiya, mun gode maka da kasancewa tare da mu.
Na gode.
Yawa.
Mutane sun manta cewa yanzu Allah na bincike sama, ayyukan da muke aikatawa cikin duniyan nan ko kana aikata nagarta ko kana aikata mugunta, ka tuna cewa yanzu Allah mu yana shari'a a sama. Mutane sun manta cewa yanzu Allah na bincike sama, ayyukan da muke aikatawa cikin duniyan nan ko kana aikata nagarta ko kana aikata mugunta, ka tuna cewa yanzu Allah mu yana shari'a. Mazaje sun koma bin mata yannuwansu, mataye sun juya bin mazaje yannuwansu. Mutane sun dumaya cikin neman kuɗi, sun manta cewa ya san yana zuwa ko yanzu. Mutane mazaje sun koma bin mata yannuwansu, mataye sun juya bin mazaje yannuwansu. Mutane sun dumaya cikin neman kuɗi, sun manta cewa ya san yana zuwa ko yanzu. Kada mu yarda mu shagala cikin duniyan nan, kada dalilin kallon kyalle kyallen wannan duniya, ko kuma ta dalilin neman maza da neman mata, ko kuma neman kuɗi zai samu rasa ya san mu. Kada mu yarda mu shagala cikin duniyan nan, kada dalilin kallon kyalle kyallen wannan duniya, ko kuma ta dalilin neman maza da neman mata, ko kuma neman kuɗi zai samu rasa ya san mu. Mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, ya saka da safe ya yanko ne da rana, ya saka da safe ya yanko ne da rana. Mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, ya saka da safe ya yanko ne da rana, ya saka da safe ya yanko ne da rana. Idan ya siyasa sunanka yana cikin littafin rayuna, za ka yi murna tare da mala'iku watan sama sama. Amma idan ba iska sunanka cikin littafin rayuna ba, babu shakka za tura ka zuwa jahannama. Idan ya siyasa sunanka yana cikin littafin rayuna, za ka yi murna tare da mala'iku watan sama sama. Amma idan ba iska sunanka cikin littafin rayuna ba, babu shakka za tura ka zuwa jahannama. Nuwa mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, ya haskaka da safe ya yanko ne da rana, ya haskaka da safe ya yanko ne da rana. Mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, mutuna cewa rayuwan duniyan nan kamar hure ne, ya haskaka da safe ya yanko ne da rana, ya haskaka da safe ya yanko ne da rana.
Mai sauraro, ina maka maraba da wannan lokaci mai jawabi yau Stephanos Ishaya. Karatunmu na yau fitowa sura 17 aya 11, wanda yana cewa ya zama fa lokacin da Musa yana mike da hannunsa sama, Isra'ila suka rinjaya, amma sa'an da ya saki hannunsa Amalek ya rinjaya. Kan maganar mu yau, addu'ar nasara. Mun gode maka Allah domin zaka sake koyar da mu cikin maganarka, ka taimake mu mu gane maganarka mu yi biyayya da shi. Albarkaci Yesu mai cetonmu, amen. Mai sauraro, in baka manta ba, wannan mako muna tunani da bimbini ne akan addu'a. Mun kuma ba da gaskiya wannan mako Allah ya koya mana yanda za mu yi addu'a. Ubangiji ya kuma nuna mana dalilai da yake hana addu'o'inmu ansa, ya kuma nuna mana hanya da za mu bi. Yau idan Allah ya yarda za mu yi tunani akan addu'ar da nasara. Bisa ga karatu da muka yi a cikin fitowa 17:11, wannan ya nuna hoton iko da ba za a manta da shi ba a dagar yaki na rayuwa. Musa bawan Allah da hannunsa sama a bisa dutse a lokacin da sojojin Isra'ila da Amalek sun shirya yaki. Yaki ya kai ya komo, bisa ga hannun addu'a ana nasara ko kuma ana rashin nasara. Idan hannu na sama ya nuna Isra'ila za su rinjaya, idan hannu kuma ya sauka kasa ya nuna Amalake za su rinjaya. Hoto domin koyi ga Isra'ila da kuma mutanen da Allah yana tare da su a sarariki masu zuwa da kuma sarariki da suka wuce. Ya nuna cewa wasu jarumai da manya-manyan masu bangaskiya sun kasance mutane ne masu yin addu'a. Addu'a na da babban iko a lokacin yaki. In ba tare da shi addu'a ba, babu nasara a rayuwa na yau da kullum, balle ma a ce a bakin daga na yaki. Dubawar nasara da kuma rashin nasara a cikin karatun da muka yi ya nuna mana cewa addu'a yana da muhimmanci da kuma babban muhimmanci a rayuwar masu bi. Yakin farko da Isra'ila suka yi, wanda da rashin nasara ya zo ya zama sun zama masu ƙaraya domin ya kasance ba su zama da nasara ba. Su da ba horarrun sojoji ba ne, amma haɗin gambiza ne na mutane da yawa waɗanda ma ba su taɓa riƙe bindiga ko takobi ba. An jawo su cikin yaki, amma domin Ubangiji yana tare da su, ya ce wa Musa ya yi addu'a, ya yi roko. Musa kuma ya ɗaga hannunsa bisa a saman wannan dutse. Wannan hannu da Musa ya miƙa shi bisa hannu ne cikin roko da kuma addu'a domin Allah ya ba da nasara a cikin yaki. Abinda ya kamata mu sani shi ne muhimmancin addu'a daidai yake da muhimmancin rayuwa. Idan kana rayuwa kamar mai bi, baka damu da rayuwarka ba. Duk abinda ya zo gare ka kakan shigar da shi cikin bakinka. Duk abinda ya zo ga rayuwarka kakan yi shi. To rayuwanka ba da dadewa ba zai lalace. Haka addu'a yake. Idan ba tare da addu'a ba, rayuwar mai bi na yaki da gwagwarmaya na wannan rayuwa ba yakan zama da nasara ba. Yaki da nasara duka na Allah ne. Shi ya sa Allah ya hore su a makaranta na hamada domin shiri na abin da za su fuskanta. Darussa dangane da yaki na addu'a. Addu'ar Musa bisa dutse ƙarfafawa ne ga sojojin Isra'ila. Idan Musa ya kasance yana cikin addu'a, yayan Isra'ila sukan samu ƙarfafawa. Amma idan Musa ya kasance cikin rashin addu'a, wato hannunsa yana dawo kasa, ya nuna rashin nasara ga yayan Isra'ila. Ubangiji da yana koya wa yayan Isra'ila su yi addu'a yayin da suke yaki. Wannan ya nuna haɗi na ƙarfin mutum da kuma na Allah. Allah zai iya sauko ya yi wannan yaki domin yayan Isra'ila, amma ya sa su cikin yaki domin ya nuna allantakansa da kuma ikonsa. Ubangiji ya ba wa Isra'ila nasara domin ansar addu'a da suka yi zuwa gare shi. Darasi wanda dole mu yi amfani da shi a yau shine rayuwa na yin addu'a. Musamman yanzu da muke cikin kwanaki na karshe, bukata ya taso da cewa kamar Musa yanda ya ɗaga hannu bari shugabanni na ikkilisiya waɗanda suke cikin hidimar Allah su kasance da hannunsu sama cikin yin addu'a. Yayin da sun kasance ba tare da yin addu'a ba kamar shugabanni da kuma pastoci da limamai, shaitan zai yi nasara da rayuwar masu bi, zai kuma kai mu ga halaka. Yesu ya kasance misali a gare mu, yana kuma ba mu kwatanci na yin addu'a ta wurinsa ne kawai shi ma ya samu taimako domin yayi yaki da wannan rayuwa na duniya. Yesu da kansa yayi addu'a domin ya samu shawara da bishewa daga wurin ubansa cikin dukkan al'amuransa a kowanne lokaci. Addu'an da Yesu yayi shine ya taimake shi cikin yaki na rayuwa. Addu'an da yayi shine ya taimake shi, ya bashi tsari, ya kuma hada dangantakansa tare da Allahsa, tare da ubansa kuma ya kasance a wannan yanayi. Addu'a ita ce babban abin da muke bukata kamar masu bi domin ya taimake mu cikin yaki da irin halin da muke da shi, hali na zunubi, hali na rashin biyayya da dokokin Allah da umurninsa, hali wanda yana hana mu kyakkyawan dangantaka da Allah, hali wanda zai kai mu ga mutuwa domin mun kin biyayya da Ubangiji. Yayin da hannun Musa na dage sama, yayin Isra'ila sukan kasance da nasara, ya nuna Musa na cikin addu'a kenan. Idan kuma yayin Amalek sun kasance cikin nasara, ya nuna Musa baya cikin addu'a. Ya mai sauraro, ina so mu tada hannun mu sama cikin roko da addu'a domin Ubangiji ya ba mu iko mu yi nasara da yakin da muke fuskanta, da yakin kuma da ke cikin rayuwar mu. Ka dade kana yaki babu nasara, ina so ka sani cewa kana bukatan kai addu'a na nasara, kada ka bar hannunka ya sauka kasa. Wannan shine kawai zai baka nasara a cikin yaki na rayuwa da kuma yaki na jiki. Burinka ne ka kasance mai nasara, ka kasance mai addu'a a kullu yomi. Zammika ka ga Ubangiji, mun gode maka ya Ubangiji domin maganarka da mun ji. Ka ba mu nasara, ka ji addu'ar mu a kullu yomi. Mun roka cikin sunan Yesu mai ceton mu, amen.
Wata rana na ga wani makwauci na mai shekara 80 yana kokarin ya shuka mangwaro. Sai abin ya bani mamaki, nace ai baya bukatan yayi wannan, domin gashi tsofai-tsofai da shi yaushe zai yi rayuwa har wannan mangwaro ta bada ƴaƴa ya sha. Sai na kusance shi nace, yalla bai ka gaskiya ga abin da yake tunanina, me yasa kake shuka mangwaro bayan gashi nan da ƴan shekaru kadan zaka kauce, yaushe zaka zauna ka sha wannan mangwaro? Sai mutumin ya miƙe kalle ne ya ce, ayya dana, kwarai kan na riga na tsufa sosai, kuma gaskiya ba na zaton in samu in sha ƴaƴan mangwaro nan. To sai dai dukkan rayuwana na riƙa shan mangwaro da lemu da gwaba daga itatuwan da wasu suka shuka. To nima ina ƙoƙari ne domin in biya wannan alheri da na samu daga hannun waɗanda suka shuka itatuwan da na ci. Wato zan shuka wannan ko bana nan wani shi ma idan ya zo ya samu ya taɓa. Rayuwa ba yadda za a kauce mata. Sa'annan kowane mutum da ka gani yau a rayuwarsa, akwai waɗanda suka gina shi, akwai waɗanda suka taimake shi, akwai waɗanda suka sa abu a cikin rayuwarsa. Mai sauraro, za ka yadda da ni cewa kullun kana shan ruwa daga rijiyar da ba kai ka haƙa ba, kullun kana cin ƴaƴan itace daga itacen da ba kai ka shuka ba, kana zama wataƙila a cikin gida da ba kai ka gina ba, kana aiki a ma'aikatar da ba kai ka kafa ba. Akwai abubuwa da yawa da kake morewa a yau a cikin rayuwarka wanda yake ba kai ka kafa waɗannan abubuwan ba. Ya kamata ka lura da rayuwa, duk abin da ka zama a yau akwai wanda ya tofa albarkaci a cikin rayuwarka domin ka zama abin da ka zama. Saboda haka rayuwa tana cike da waɗanda suka baka goyon baya, rayuwa tana cike da waɗanda suka baka shawara, rayuwa tana cike da waɗanda suka koyar da kai akan abin da za ka yi. Idan kai yau masani ne, akwai malamai da suka koyar da kai. Idan yau kai babban manomi ne, ai iyayenka da suka fara kai ka gona suka koya maka yadda za ka yi aiki. Duk abin da kake yi a yau akwai hannun wasu mutane a ciki. Saboda haka ya kamata ka kasance da shiri da marmarin cewa kai ma ka tallafa wa wasu domin su tashi tsaye, domin babu mutum da zai iya zama wani abu a rayuwarsa idan ba tare da wasu sun taimake shi ba. Domin kai ba za ka iya yin dukkan abin rayuwa da kake bukata ba sai idan wasu sun taimake ka. Saboda haka ka bude idanunka a yau ka ga yadda ka tallafa wa wani domin ya zama wani abu. Idan kuma kai kana da bukatar taimako daga wanda ka gani ya fi ka iyawa, wanda ya fi ka sani, ya kamata ka yadda girman kai ka tuntubi wannan mutumin domin ka samu kai girma. Ka tuna kai wani abu a yau wanda wani zai mura daga gare ka a nan gaba. Wannan sako ya fito ne daga hannun Malam Abu Dawaki.
Da wannan muka zo ga karshen shiri na yau. Ina fata mai sauraro ka samu karfafawa a shirin. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga karshenta. Babbar godiya kuma zuwa ga shi babban bakonmu Hosea Gambo Babo da Pastor Stephanus Ishaya, Pastor Audu, duka muna ce muku mun gode. Da kai mai sauraro ma da ka kasance tare da mu a shirin, muna ce maka mun gode. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a ko wata shawara, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jegede da Eze Elewemchi da kuma Pastor Ishaku Ibrahim Gyang. Nine Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwa gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.